بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin rana Asabar ce da ta daidai da 8 ga watan Zulkaida, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Wannan shine kaset na 11 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Lalle wanda yake saurare da kallon wannan kaset din ba zai taba fahimta shi da jin dadin gamsuwa da darussan da za su biyo bayan shi ba, har sai ya saurari kasusuwan farko wadanda suka taso tun daga na 1 har na 10. A yau malam yace summal maqbul in salima min al mu'araba fa huwa al muhkam wa in uriba bimithlihi fa in amkana al jam' fa huwa mukhtalif al hadith أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرها الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئ فالمختلط، ومتى تودئ سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. jama'a wannan yana daga cikin wuri mafi hadari a cikin ilimin hadisi shine gano rikicin da ke faruwa na karo tsakanin hadisai ingantattu hadisi sahihi ya ce kaza halal wani hadisi sahihi ya ce wannan abun kuma haram to wannan yana da matukar muhimmanci a cikin ilimin hadisi na ɗaya kenan na biyu daga cikin wuraren da muka yi karatu yau kuma za mu fassara su in Allah so mu yi bayanin su da yau da darussan da za su biyo baya shine dalilan da ke sa ake kin karban hadisi da kuma yadda kowane dalili ya karkasu yayi rasa yayi yaya ku dai saurari abin da malam yace yanzu zan fassara mana ne sannan sai in zo in fara mana sharhi kamar yadda muka saba yanzu na karanta mana malam yace summal maqbul sannan sai kuma shi hadisin da ake karban shi ayi aiki da shi to in aka ce al hadisul maqbul ina so ku gane abinda ake nufi da al hadisul maqbul sune nau'ukan nan da muka wuto a baya na daya sahihun li dhati na biyu sahihun li ghairi na uku wannan shine na uku na biyu shine hasanun li dhati sannan sai na hudu shine hasanun li ghairi hadisi sahihun li dhati wanda ke biye da shi shine hasanun li dhati fa ma ka samu hanyoyin suna da yawa shine sai a samu kuma sahihun li ghairihi to kaji dalilin da zai iya sa kenan a gabatar da sahihun li dhatihi akan hasanun li dhati domin kaga sahihun li dhati sai a ce hasanun li dhati shi wannan hasanun li dhati hadisi ne guda daya da hanya kwaya daya to haka samu irin waɗannan hanyoyin sun zo ga hadisi daya sai ya zama sahihun li ghairi dan haka sahihun li ghairi hasanun ne li dhati suka zama suna da hanyoyi da yawa a ƙarƙashin wannan daga wannan sai wannan sai wannan sannan sai na hudu shine hasanun li ghairi hasanun li ghairi sahihun li dhatihi hasanun li ghairi sahihun li ghairihi sannan hasanun li dhatihi sannan hasanun li ghairihi to wannan in ka hada su shine ake kira al حديث المقبول الحديث المقبول da kana ka ce maka wannan hadisi ne maqbul sai ka ce wadannan su ne maqbul ko wanda daya daga cikin su kuma an fada su kuma haka shine maqbul na an karbi wannan na farko ne saboda ya inganta an karbi na biyu ya inganta an karbi na uku ya inganta an karbi na hudu ya inganta saboda haka wadannan shi yake kyau to yanzu maganar da malam ke maka waɗannan irin nau'ukan hadisi akan zo a samu wata batarnaka shine sai a samu sun yi karo da junansu saboda muna son darasin ya tafi tare bari mu rubuta su a gefe guda mu aje su na ɗaya aka ce sahihun li dhati na biyu sahihun li ghairi na uku aka ce hasanun li dhati na hudu aka ce hasanun li ghairi waɗannan su ne ake kira alhadithu almaqbul alhadithu almaqbul الحديث المقبول تو ابن درسنمو نايو يكي تشي واشيني
in salima min al mu'araba, idan ya kuuta daga mu'araba, rage ba shi ko yanayi daya, in salima min al mu'araba, in ya kuuta daga kau, shine kamar hadisi innamal a'mal, innamal a'mal bin niyyat. Yanzu wannan hadisi sahihi, to abin da yake so a ce maka, hadisi sahihi ba a aiki da shi sai ya kubuta daga kau, amma kuma neman wanda ya karo da shi ba daidai bane a ilimi, da zaran hadisi ya inganta kawai sai ka fara aiki da shi. Amma abin da yake magana, kana nan kana aiki da shi sai kai haɗu da wanda ya karo da shi, to yanzu shi wannan da kake aiki da shi dole ka tsaya kai wannan aikin da za a koya maka. Amma tun farko ka bincika shi ya inganta sai aiki. To amma kana cikin binciken, ka kai ga binciken ya inganta, sai kuma ka sake ganin kana da wani hadisin wanda akan wannan matsalar ya inganta kuma suna karo. In ka karanta littafin Bulughul Maram daga cikin ƴan ƙananan littafai, za ka ga hadisi guda ɗaya, ai mas'ala guda ɗaya, mas'ala ta shahada, karɓan shaida, za ka ga hadisan sun yi karo. Wannan ya nuna mafi alherin masu shaida shine wanda ya zo ya bada shaida ba a tambaye shi ba. Wannan ya nuna mafi sharrin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba. Ga wani hadisin ya sake cewa, farkon bincike da za a yi a ranar alkiyama game da jini, wannan ya ce farko game da sallah. Yanzu duk waɗannan menene? Sahihan hadisai ne kuma makabulai ne. To amma matsalar uriza an yi karo da shi, to tunda an yi karo da shi, to yanzu ka saurara tukuna za ka ji hukuncin. To amma yanzu abinda farkon karatun mu yake cewa, in salima, in ya kubuta minal mu'arada daga karo, babu wani hadisi da ke karo da shi, fa huwa al muhkamu, wannan hadisin ana hukunci da shi, shikenan sai kai hukunci da shi. Kun fahimta jama'a? In salima minal mu'arada fa huwa al muhkam. To amma wa in urida bi mislihi, in akai karo da shi bi mislihi da irin shi, to anan ina son ku duba me ake nufi da wannan mumasala. Mumasala jinsiya ba nau'iyya ba. Yanzu jinsin waɗannan hadisan gaba ɗayansu sunan su maqbul, to kuma yanzu in ka ji hadisi da'ifi, mawdu', munkar, shadh, duk waɗannan su kuma wani irin nau'i ne? Su kuma mardu. Don haka shi hadisi sahihi in ya kubuta daga karo da irin shi, to karka ce sahihun li zatihi in ya kubuta daga karo da irin shi sahihun li zatihi, a'a, anan kawai da za a samu sahihun li zatihi yazo sai a samu hasanun li ghairihi yana karo da shi gidansu daya. A nan yanzu magana karfi ba ta taso ba tukuna. Me za ka fara dubawa? Cewa shi makabul ne, makabul ya yi karo da makabul. Karka ce hasanun li ghairihi ya yi karo da sahihun li zatihi, ba a zo nan ba tukuna. Don haka ina so in fassara muku wannan mumasara ne da yake cewa, in salima min al mu'arada fa huwa al muhkam, wa in urida bi mislihi, in ku akai karo da shi da irin shi, to wani iri ne irin shi? Wani iri ne irin shi? Makabul. In ka ce sahih, ai shi ma sahih ne, hadisi hasanun li ghairihi shi ma sahih ne, duk jinsin su ɗaya ne. Yanzu misali, yanzu daba sakwace, daba sakwace in suka duk menene sakwata, daba Kano, daba Kano in suka haɗu duk menene Kanawa, daba zazzage, daba zazzage in suka haɗu duk menene Zazzagawa. To amma yanzu in suka shiga sakwatan kuma, sai ka ji ana cewa wannan ɗan illela ne, wannan bagobiri ne, amma a waje fa
Sakkwatawa
yawa dan haka a waje yanzu aka kafa kungiya ta Sakkwatawa ba zan fare ba sakkwace ba kabe duka ba gobiri duka za su shiga amma suka dawo cikin gida aka ce to ana son zamfarawa su ware daga gobirawa da kabawa sai kaga sai ka ci Sakkwatawa iri iri ne haka abinda muke so ka gane yanzu wannan hasanul lighairi da wannan hasanul lizati da sahihul lighairi da sahihul lizati duk irin su daya me iri daya shine makabul ana karbe kawai to idan daya daga cikin su yayi karo da dayan shi anan karka dube su ta ce ba ɗan gida daya bane a gidan su daya amma za a zo inda za a ce to wane ne yafi saboda kaza amma yanzu bata taso ba tukun dan haka yanzu ina ta son ku gane me ake nufi bimislihi in urida bimislihi in akai karo da shi da irin shi wanne ne irin shi makabul jama'a kun fahimta fa in urida bimislihi idan akai karo da shi da irin shi shine makabul to sai malam yace me za a yi sai yace fa in amkanal jam'u idan zai yi a hada su ai aiki da su fa huwa to wannan ilimin da ake amfani da shi wajen hada hadisai biyu masu karo mukhtalifun hadis to shi ake kira ilmu mukhtalifil hadis dan haka wannan ilimi ne mai zaman kanshi kowa ya dago kanshi ko ajali ta ji idan zai yi wannan hadisin da wancan da suke karo ka hada su ka yi aiki da su ka bada fatawa da su gaba daya to sai malam yace fa mukhtaliful hadis ay fa imalu mukhtaliful hadis sai ai amfani da ilimin warware rikicin hadisi wani ilimi ne mai zaman kanshi da kan haka kuma karantar da kai wannan ilimin za kuma a fara shiga wasu ilmomi waɗanda ƴaƴa ne na wannan da jikoki da tattaba kunne dan haka wannan ilimin da zai taimake ka wajen gano wannan hadisin sahihi da wannan hadisin sahihi da suka tabbata sahihai amma a zahiri suna karo da juna to akwai wani ilimi wanda sai ka je ka karantu shi kuma ilimin ga abin da ke rakabar da shi da formations din shi shine ilimin lugha shine ka goge game da sanin nahwu da sarf da balagha da adab fannonin lugha ka goge sannan da ilimin usulul fiqh sannan da ilimin sira to waɗannan ilmomin aka hada su wuri guda sune suke haifar da ilimin da ake kira ilmu mukhtalifil hadith da zaran ka ji hadisi ya ce kaza wani hadisin ya ce kaza wanda bai da wannan ilimin sai ya ji karo kai ko kana da ilimin sai ka ji gaba ɗaya ma babu karo misali sallah za a fara bincike game da ayyukan bayi jini za a fara bincike tsakanin bayi babu wani karo ko misƙalar zarafin tun farko ma amma tunda baka da ilimi akan mukhtalifal hadisi sai ka ce a to an ce wannan ne za a fara kuma an ce wannan ne za a fara to wanne ke ne sai a ce a babu rikici na daya haƙoƙin da ke tsakanin bayi isu isu to ba haƙƙin kuɗi za a fara bincike ba wannan abun wani kuɗi ba wannan za a fara bincike ba a wani ya kashe wani wani ya zubar da jinin wani shi za a fara bincike tsakanin ƴan adam tsakanin Allah da bayi shi kuma sallah ba a fara bincike ba zakka ba ba azumi ba shikenan babu rikici kuma fa baka buƙatar wannan ilimin sanda baka hada waɗannan hadisan in dai har kana da shi baka buƙatar sai ka je kai wani dogon nazari a su hadisan ne kana gani kai zaka ga dilala ta iqtirani sai ka ce wannan kaza yake sai ka ce baka ganin kaza dubi kaza man dubi nan kaza man ba za ka gani ba da farko saboda baka da wannan ilimi dan haka ilimin lugha dole ne jama'a dole dolan 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 dole dole sai da lugha in ba haka ba to ko sharan masallaci bi halatta kyale ka kai a aje ka gefe guda ka mutu ka je ka sha duka a wurin Allah kawai na haka dole ne duk wanda yake sanya shi da harka ta ilimi da khidma addini to dole koyi lugha al-arabiyya annahu wal lughatu haqqu man talab dole ne ga mai neman ilimin addini haka duk wannan yan boko da suke cewa ba dole ne sai da larabci za a yi addini ba ƙarya suke a ce musu ba dole sai da turanci za ka yi likitanci a Najeriya ba a Najeriya ce in dai ka iya Hausa za ka iya zama likita ba daga Dr. Wata ba ga Dr. Ruwan Gargajiya ga Dr. Wani duk ba doctor bane ana yin haka sai a ce wannan ya tabu dan haka ku kiyaye jama'a wannan lugar arabiya dole sai da ita wannan ilimin shi kadai da za mu tsaya yau mu ce za mu tattauna mas'ala akan shi zai iya daukar mu kwanaki amma yanzu zan dan haskaka mana ne wannan wani ilimi ne wanda manyan malamai da suka gabata daga cikin malaman farko suka zauna suka tsara shi suka yi ta karantar da dalibai amma abin da ya fi shahara malamin da ya fara rubutu akan shi shine Imam Shafi'i ga littafin shi can mujalladi 5 kitabul umm idan ka duba a cikin littafin al ummu zaka ga littafin mukhtalaf al hadith na al imam shafi'i imam shafi'i shine ya fara rubutu akan shi daga cikin wadanda al'amari ya bayyana sannan malamai suka biyo bayan shi littafi mafi girma da aka rubuta a wannan fage kun gani shi sharh mushkil al asar shi yaro mutum jan wannan malamai shi wannan kadan ne gashi sharh mushkil al asar wannan littafin mujalladi 16 ne gashi na al imam al tahawi dai da ka sani malamin aqida kaji kuma inda ya fito sannan sai al imam ibn qutayba al dinawi تأويل مختلف الحديث تو بندنا الإمام الشافعي قايتا أقول كما وصلنا نان عشرات ما لم يصير ربوتا تو ونن إلمن برن قيامكو باوي ما دنغنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا إذن كي زربي أتكي ونن إلمن حتى من يمع لما يدسكي ما دنغنن إلن سي إمام مالك يا إمام أحمد in sun yi magana wani lokacin ana ganin ta zama tufka da warwara kai za ka iya warware ta saboda za ga Imam Shafi'i ya yi fatawa nan sai ka je ga wata fatawar tana karo da ita so da dama fatawar munasaba ce ta kawo ya yi ta ko kuma kalmomin da harufan da ya amfani da su suna hukunta ma'anar da ba ita ce waɗancan harufan da kalmomin suke hukuntawa ba amma kai sai ka fahimci abin da ɗaya ne jama'a kun fahimci wannan da kyau dan haka wannan ilimin kun ji shi idan hadisai biyu ko sama da biyu suka zo suna karo to malamai na amfani da wannan ilimin wajen warware su bari in ƙara mana misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shirra min al majzum firaraka min al asad idan ka ga kutun ko mai albaras ko mai jambo ka sheka a guje irin gudun da kake in ka ga zaki ana zauna annabi ya faɗi haka kuma sai ga kuturu ya taho annabi na ci abinci ya ce mishi bismillah suka sa hannu daya suka ci da kuturu to yanzu ne zaka ce sai ka ce an samu tufka da warwara to malamai ma tun farko sai su ce ba a samu tufka da warwara ba dan wancan magana ce wannan aiki dan haka asali magana da magana su ne ake samun karo ya fada can ya fada sai a samu sun yi karo amma dan ya fada nan ya aikata to ba ma karo bane wannan tun farko domin shi aiki yana daukar ma'anoni da dama wanda magana ba ta iya dauka magana tana daukan fuska ɗaya ne idan ka ce na ce kai shuru ja abin na ce kai shuru wannan ya sha bamban da daga hannu in haka in dai haka din nan zai iya daukar ma'anar shiru zai iya daukar ka zauna zai iya daukar ka jira zai iya daukar kada ka tafi zai iya daukar kai hakuri zai iya daukar ma'anoni da dama dan aiki ne dan haka aiki yana daukan fuskoki da yawa wanda yake magana ba ta dauka dan haka kada ma ka taba cewa kaza da ya fadi da kaza da ya aikata sun yi karo ya auri mata tara amma mu kuma ya kayyade mana hudu to ba a samu karo ba da a ce ya auri mata tara kuma ya ce mana mu ma ya ce mana misali ya ce mana mu auren hudu an gane shi kuma ga zatin kanshi ya fadin magana sai ta zama akasin haka kamar ya ce me ya ce mana mu kada mu wuce hudu shi kuma ga zatin kanshi sai ya fadi magana da za ta hukunta a ba aiki ba ina son ne wai kun fahimci me nake nufi na rikita muku magana na juya muku ita ya ce mana kada ku yi mata fiye da hudu ya za a samu karo shi kuma
ni zan auri mata tara
yawa sai ya ce ni kuma zan auri tara sai a ce to yaya haka domin ya ce kada ku wuce hudu shi kuma sai ya ce amma ni kuma zan wuce an samu karo ko ba samu ba a magana yawa to amma in har ya aikata wani abu ne misali ya hana kukan mutuwa ya hana kukan mutuwa yace anna'iha in lam tatub me kukan mutuwa in bata tuba ba za a sa mata rigar farar wuta a ranar alkiyama to menene annau kuka da za a ce wayyo na shiga uku na lalace ana birgima da aka yi mishi mutuwa sai aka ga hawaye na zuba sai aka ce wa anta kai da kanka sai ce hazihi rahama wannan rahama ce sai aka gane ashe kuka da mu muka dauka da hawaye da ihu duk ne ashe ba daya bane me kukan mutuwa shine ihu na shiga uku na lalace kaza kaza Allah ya kyauta irin wannan mugayen abu sune kukan mutuwa amma hawaye saboda mutuwa fa wannan rahama ce ma sai in Allah na son ka yake saka maka ido jama'a kun fahimci wannan to in kun gane wannan da kyau abinda wannan yake nufi shine me ba samu karo ba ya hana kukan mutuwa shi kuma yazo yana hawaye amma su da kansu sahabban sai suka ga kamar an samu karo sai suka ce wa anta ya rasulullah kai din da kanka kuma ma'ana kai da ka hana sai yace hazihi rahma ko kun gane jama'a dan girman Allah idan ya zama sahabbai suna fahimtar maganganun annabi wata na warware wata ko aikin shi ashe dalibai ma dole za su fahimci haka game da malamin su to menene alkhairi shine abin da sahabbai suke shine ne istifsar neman bayani tambaya wa anta ya rasulullah da shiru suka tafi suna gulma ya hana kuma gashi yazo yana yi kun gani abin fadi ya barkace duk tuka da warara ce tafiyar ya ba za su taɓa fahimta addini da kyau ba a ƙarƙashin wannan hadisan nan guda biyu suna nan suna a Bulughul Maram abinda yasa nake ta muku misali da Bulughul Maram saboda Bulughul Maram ne shine littafin da littafin fiqhin hadisi ne ya karɓo a ƙasar nan kuma an nemi shi mugun ganganci a wannan babin da hadisai biyun da aka zo aka karanta ga suna karo sai a dubi ɗaya sai a ce ya kashe ɗaya to zaka ji akwai ka'idar ka yadda a war ɗaya ya kashe ɗaya ta hanyar nasikh wal mansukh sai kana da wani ilimi na daban shine ga hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba azzakarin shi ya saki alwala a cikin wani hadisin kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tambayar shi ina hukuncin wanda ya taba azzakarin shi sai ce inna ma hiya babatun minka ai gabakka ce to yanzu man massa zakarahu falyatawadda wanda ya taba azzakarin shi sai ya alwala yanzu malamin da ya san ilimi
yana jin wannan yasan wannan irin tabawa tabawa ce ta taba azzakari dan haka yazo da massa kai tsaye da zakara kai tsaye to ba a irin wannan tabawa sai ta jin dadi sai ta sha'awa to duk wanda yawa azzakarin shi tabawa irin wannan alulata kare ga hadisi nan kuma da yace inna ma hiya baba'atun minka ai gabar ka ce amfani da gaba kamar sauran gabobin jikinka yanzu mutumin da yake da alwala ya taba wuyan shi gaba shi ce hannun shi gaba shi ce za a ce alwala shi ta kare dan an san baya taba wuyan shi dan sha'awa baya taba hannun shi dan sha'awa to in dai har ya taba azzakarin shi irin yadda yake taba sauran gabobin shi dan susa ko dan motsa wani abu ko kulla wani abu alwala ba ta kare ba dan haka a cikin su hadisan da kalmomin su da harufan su kake iya gane cewa ba sa karo da juna kamar yadda na kawo muku dilala ta iqtiran massa zakara nan kuma dilala ta iqtiran ta baba'a minka jama'a kuna fahimtar wannan to yanzu kun ga irin waɗannan hadisan duk sune fa in amkanal jam'u idan zai yiwu a hada su ayi aiki da su fa mukhtalifal hadith to sai ai amfani da ilimin mukhtalifal hadith a hada su ayi aiki da su to kun ji jama'a to ga wani ƙarin ilimi a hada su ayi aiki da su shine mafi alheri domin malamai suka ce i'malun nassaini kai aiki da nassoshin guda biyu aula shi yafi alheri min ihmali ahadihima fiye da ka dauki ɗaya kai aiki da shi ka watsar da ɗayan to in har ta gane muhimmancin ka dauki wannan kai aiki da shi ka dauki wancan kai aiki da shi kowanne ya dauki wata ma'ana ya zama shari'a ta tabbata ta fannoni da dama kenan to ashe hada hadisan shi yafi alheri dan haka malaman hadisi ba sa gaggawa wajen wannan aikin idan ya karanta wannan hadisi ya karanta wancan hadisin abin ya daure mishi kai sai ga ya saurara saboda shi ba gaggawa yake irin yadda kuke za a yi marmaza za a yi muqabala ne anjima za a yi marmaza yana da wa'azin kasa ne anjima zaman ya gano ma'anar su ingantacciya ya faɗi maganar da daga baya ba zai dawo ya nadamar ta ba shine zaman aikin shi dan haka sai ga ya natsu wani sai ga yayi wata biyar yana kallon hadisan sai ga ya tasa su gaba ya kalli wannan kallaya kallaya sai da ya kalli wancan sai aje sai ga yayi shiru sai ka dauka baya aikin komai ina fata an gane a lokacin da ya kalla yana ƙara kallon yadda tarkibin harufan yake ne yaya annabi ya shiryo maganganu yaya maganganun can suke yaya kalmomin nan suke yana nan suke sai kawai wani lokacin sai ji kamar an bude mishi wani yana daga ido sai ji to sai ce to wannan hadisin ma game da kaza yake magana wannan kuma game da kaza ne shikenan babu matsala misali hadisi ne sahihi cikin Bukhari da Muslim da muwatta ta Imam Malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya to aikin haji wasu suka hadu da shi da yaro sai suka daga yaro alihaza hajjun sai annabi ya ce na'am walaki ajrun wannan yaron yana da haji sai yace eh kuma kina da lada to yanzu wannan hadisin kaga walaki ajrun da yace walaki ajrun dinnan da yace yana nuna tana da lada banda ladan yaron to ka dauki wannan hadisi kina ce a to an ce rufi al aqlam ko rufi al qalam an salasi an sabiyin an majnunin an na'imin to yaya kuma an ce an dauki al qalami game da mutane uku da yaro da mahaukaci da mai bacci to nan kuma ya aka ce walaki ajru kenan yanzu yaron har yayi aikin lada wanda za a dauki ladan a ba uwashi to kaga gaba ɗaya baka fassara hadisin daidai bane dan haka rudanin yazo nan da aka ce walaki ajrun to shine amfanin wannan nazarin da za a ga malamai sun yi sai da yana ta kallo da ya ga walaki ajrun da can hankalin shi bai bayi ba akwai bambanci tsakanin walaki ajrun da walakil ajru walaki ajrun walaki al-ajaru kina da lada kina da ladan
to wanne ne annabi yace wannan ya fani kina da lada yanzu ba ladan yaron bake na haka Allah zai baki lada kin sa shi yayi ibada
na'am
ashe yanzu kenan tunanin to da aka ce sabiyin an dauke alƙalami game da yaro bai taso ba ma dan ba shi aka ba ladan ba balle a ce to an dawo miki da ladan ki ce to kuma yaya kaga an cire wannan rudanin saboda ka lura da yadda wasalin yake ko to sannan sai kuma da a ce amma fa ka gane har waye wannan hadisin bai karo da wannan dan nan ana maganar an dauke alƙalamin zunubi ne an dauke alƙalamin zunubi game da yaro da mahaukaci da mai bacci wannan baya nuna yaron nan ya samu ladan ai baya nuna yaron nan bai samu ladan aikin hajjin ba sai a ce gaba ɗayan hadisin bai zo danye magana yaron na da lada ko yaron bai da lada ba amma hadisin ya zo ya tabbatar da hajjin yaron ta yi sannan ke kuma kina da ladan sashi da kika yi to kun fahimta ka sai a ce to daga gano kuma cewa hajjin shi ta yi to za a fara tunanin ladan to yanzu sai a ce kenan ladan da za a baki ba shi ne ladan da aka bashi ba saboda haka wannan ilimin yana da fa'ida ƙwarai da gaske musulmi su san shi zan yi mana ƙarin bayani dangane da wasu littafai da za su taimaka wajen gano shi kafin a kai zuwa gare shi sosai insha Allah kaji mataki na farko idan hadisai biyu suka yi karo aw sabata al-mutaakhir ko kuma na ƙarshen su ya tabbata idan na ƙarshen su ya tabbata fa huwa nasikh shine nasikh wal akhar shi kuma ɗayan da yazo daga baya fa al mansukh shi yake kira mansukh to kaji kuma wani mataki na biyu idan hadisai suka yi karo idan yayi muka bi matakin farko sai kai al jam'u idan jam'u bai yiwu ba ka kiyaye sai in jam'u bai yiwu ba sannan sai ka tsallako ga mataki na biyu shine ma'rifatu an-nasikh wal mansukh sanin wanda ya shafe da wanda aka shafe daga cikin hadisan to sharadin wannan shi kuma shine ne ilmu tarikh sai tana da ilimin tarihi game da waɗannan hadisan guda biyu da ka kasa hada su sai ka tsallako nan sai ka ji sahabi Anas ya ce lamma raja'ana min al khaybar da muka dawo daga yakin khaybar qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la kaza kada ku yi kaza sannan ga hadisi na biyu shi kuma wannan hadisin daga wa aka samo shi daga Jabir ya ce lamma raja'ana min hajjatil wada to yanzu wannan yakin Khaybar an yi shi a shekara ta 7
na'am
hajjatul wada a shekara ta 10
na'am
anan da aka dawo daga Khaybar sai annabi ya ce la ya'kulanna ahadukum kaza wa kaza kada ɗayan ku ya ci kaza da kaza da aka je hajji kuma aka dawo sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kudu wa at'imu ahalikum wa tazawwadu minhu ku ciyar da iyalanku kai ku yi guzuri ma ku diba ku kai gida yanzu wannan magana ta ƙarshe ku ta rusa wannan ke amma sai kana cewar ku ci kadai bai rusa wannan ba dan ta yi waka ce larura ce ta sa ya dawo ya ce a ci amma cewa ku ci da iyalanku ku yi guzuri to ya nuna abu ya tabbata halal a kowane hali a ƙarƙashin wannan
yanzu tunda wannan ya faru a shekara ta 7 wannan ya faru a shekara ta 10 to sai ka ce wannan hadisin Anas ya zama mansukh Aisha tace hadisin Jabir ya zama nasikh
to ba za ka iya wannan ba sai in kana da sai ka san tarihi sai inda tarihi a hannunka na ka duk girman mutum da girman raunin shi in ya ce hadisi kaza ya shafe kaza ya ce ala gafar ta mala ta ya yi shafe shi in ya ce a ya shafe shi kai baka jin kaza ya ce a ai sai an gano shekaru sannan ba a san daga baya ne wannan ya zo sannan wancan ya zo jama'a kun fahimci wannan da kyau misali idan nasikh wal mansukh ne a cikin alqur'ani a ce wannan makkiya ce wannan madiniya amma ba ina son ku gane nasikh wal mansukh ba shine asalin mataki na farko ba mataki na farko shine hada tsakanin su mataki na biyu na nasikh wal mansukh ma baka shiga shi sai in kana da me sai in kana da tarihi in baka da tarihi a hannu to wannan mataki na biyu ya zama maka matsala dan haka sai ka sa mishi alamar tambaya ka tsallake shi dan me baka da yadda zaka sarrafa shi ko kun fahimta jama'a ice ne ba za a saka gungume a wuta ba sai kana da faskare sai kana da gatari zaka faskara to babu gatari me zaka yi ga icin sai ka tsallake ka tafi neman kirare ice ko kuma karmami ko makamantan haka saboda haka yanzu ka kasa matakin farko saboda ne ka kasa hada hadisan mataki na biyu shi kuma sai in kana da ilimin tarihi a hannunka shi ma ba ka da shi sai ka aje alamomin tambaya karshe shi ma ya zama ne ka kasa ko kun fahimta jama'a to sanin wannan tarihi yana da matukar muhimmanci don haka ahlus sunna ku daina wasa game da ilimin tarihi galibin nan bayana littattafan tarihi ne galibi nan littattafan tarihi yana daga cikin kuskure mafi girma sai ka samu gabjejjen malami a cikin mu amma a kasashe irin namu fa bai san abin da ake kira tarihi ba sai labarai da kissoshi na tatsuniya bada'i'uz zuhuri tarihin ruwan dufana tarihin kaza duk tarihi ne waɗanda zaka samu wasu na tatsuniya tarihin ma sai kaga wai in ma muna da tarihin wanda Qur'ani yazo da shi sai kaga ba yadda Qur'ani yazo da shi mu muke da shi ba yanzu malaman ƙasa Hausa zaka samu suna da tarihin Annabi Nuhu amma in kaje kaji tarihin Annabi Nuhu a wurin su ba littafin da zaka je ka gani zaka ji tarihin Dan Qasim almajirin Imam Malik amma ba littafin da zaka je gani a bakin sa yake yawo to ina suka samu irin wannan tarihi dan haka ku kiyaye tarih ilimin shi yana da matukar muhimmanci kuma yana da matukar hadari dan haka kar ku yi wasa da shi za mu dawo kan shi don wannan yanzu din muqaddimat ne ake insha Allah to anan kuma malamai sun rubuta manya-manyan littafai dangane da sanin abin da ya shafi ilimi ko kuma rubuce-rubucen da suka yi gashi al-iqti ba fi ma'rifatin nasikh wal mansukh na al-imam al-hazi na wannan littafin muna da shi a makarantar nan al-iqti ba na al-hazi sannan sai ainihin littafin ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi menene dan karamin littafi ne ya sa mishi wani suna ne gashi nan an-nasikh wal mansukh kuma na al-imam ibn shahin wanda samir ya tahqiqi gashi nan dai littafai ne wadanda yanzu ne mana muqaddimat ne zamu zo inda zan dauko mana wadannan littafai in gaggaya mana bayanai da sirrori akan su yanzu ina son ku gane waɗanne matakai ake bi wajen in hadisai guda biyu sun yi karo da juna ka ji mataki na farko ko al-jam' mataki na biyu ma'rifatu an-nasikh wal mansukh in kana ladayka min at-tarikh an sabata al-mutaakhir ko kuma na ƙarshe ya tabbata fa huwa an-nasikh shine nasikh wal akhar al-mansukh dayan kuma shine mansukh ina fatan kun fahimci wannan magana sai in ya tabbata gare ka wanne ne na ƙarshe to kana iya gano na ƙarshe ne ta hanyar gano me shekaru ta hanyar gano tarihi sai ya ce wa illa
wa illa idan kuma baka san tarihi ba, baka san shekaru ba, fattarjihu,
to sai attarjihu, ku dubi attarjihu shi kuma.
To kun tuna dazu da nake ce muku waɗannan hadisai in ka tashi duban su za ka dube su a matsayin maqbul ne? To ga lokacin da za a zo ba za ka dube su a matsayin maqbul ba, shine in ka kasa na farko ka kasa na biyu, yanzu sai ka dawo sai ka dubi hadisan dube na cikin gida. Shi wancan hadisin da yace la kaza wani iri ne sai ka gano sahihun li zatihi. Shi wannan hadisin da yace kulu, tunda ka kasa hada su kuma baka da sanin tarihi ko, shi kuma sai ka gano hasanun li zatihi. To yanzu hadisin da yake 100% ya saba wa hadisin da yake 50% ko 40% na wannan fasin. Yanzu da 100% da 50% wanne ya fi ƙarfi? Kaga kenan yanzu in aka ce wanne za ka zaɓa za ka ce wannan, to wannan shi ake nufi tarjih. To shi kuma tarjihi wannan na gaya muku ɗaya daga cikin hanyoyin yinsu shine hadisi ne ya zo ya saɓa wa wannan, kaga yadda za ka yi ka haɗa su. Baka da tarihi a hannu sai a ce to kai tarjihi, shi ba haushe ke kira gwada ƙarfi. Da sahihun li zatihi da hasanun li zatihi wanne ya fi ƙarfi? Sahihun li zatihi. To yanzu sai ka karkata. To wannan ɗaya daga cikin murajjihat, ɗaya daga cikin dalilan tarjihi. Daga cikinsu akwai duban malaman da suka ruwaito wannan hadisi, Malik ne ya ruwaito shi, wannan kuma Shu'ba ne ya ruwaito shi. Kowanne gauran giwa ne a fagen shi, amma Shu'ba ya fi Maliku. To in aka samu hadisin Shu'ba da na Maliku suna karo, bayan fa dukkansu kowanne sahihun li zatihi ne, ku kiyaye, kowanne sahihun li zatihi ne, kaji wata matsala? Da sai ka ce wannan sahihun li zatihi ne na Shu'ba, wannan sahihun li zatihi ne na Malik, don haka yanzu ka karkata akan na Shu'ba. To ba nan ba, hadisan duk daga Maliku kuma suka kaji wata sabuwa. Wannan hadisin daga Malik yake, wannan ma hadisin daga Malik yake, amma wannan daga Malikin a cikin Bukhari yake, wannan daga Malikin daga a Abu Dawud yake. Duk almajiran Imam Malik suka ruwaito kuma daga Malik, kuma ga hadisan suna karo da juna, ka kasa hada su baka san tarihi ba. To daga cikin murajjihat sai ka ce riwayar Bukhari da hadisin Maliku ita ce za a karba, ɗayar ba za a karbe ta ba. Kun fahimci wannan murajjih din? A'a, yanzu murajjih ne kuma na littafi shine hadisi ne sahihi li zatihi a cikin Bukhari daga wani malami daban, wannan kuma sahihin hadisi ne li zatihi a cikin Ibn Majah. Dukkansu sahihai ne kuma suna karo da juna. To daga cikin murajjihat shine sai ka zaɓi na Bukhari akan na abin nan. To bari ka ji wani akasi kuma, da zai zama hadisin Bukhari hasan ne, na Ibn Majah sahihun ne, to ba ka zaɓi na Bukhari hasan ɗin ka karkatar da shi akan wannan. Me yasa sai ka ce liqarinatil Bukhari? Saboda darajar Bukhari a wannan faja. Shine hadisin da ya zama hasanun a Bukhari ya fi inganci, ya fi karbuwa, karbuwa, karbuwa ba inganci ba, ya fi karbuwa a wurin malamai fiye da hadisin da yake sahihin ne a Ibn Majah. Kun ji wannan murajjih din? To akwai murajjihat sun fi guda ɗari. In ka karanta muqaddimar littafin can da na faɗi zan zo muku da shi, al-i'tibar fi ma'rifatin nasikh wal mansukh, na Hazimi, za ka samu duk ya kawo su. Kana buƙatar ka zauna ka karance su fes, ka ga me malamai suka ce, ka gane akwai ilimi a duniyar nan, kuma kana buƙatar ka ƙara ɗumamuwa tukuna. Jama'a kun fahimci me ake nufi da tarjih? Kun fahimci me ake nufi da tarjih? To tarjihi shine mataki na nawa? Mataki na uku. To akwai yanayin fa da za a je tarjih din mai gagara, za ka yi mamaki ka rasa yadda za ka yi tarjihin. Wannan hadisin daga Shu'ba ne,
ya ce kaza wannan ma daga shu'uba ne ya ce kaza wannan abu khari ne wannan din ma abu khari ne to ya baka yi kowanne sahihi sahihi in littafi ne a littafin suke in shu'uban ne can ma shu'uban ne in nan haddasana ne can ma haddasana ne in can an ne nan ma an ne dan wannan ma na daga cikin murajjih idan ka rasa yadda zaka yi tarjihi wani lokacin sai ka koma siyahul ada sai ka ce wannan isnadin akwai an a ciki wancan kwa duk haddasana ne dan haka ka zo an mai haddasana to wancan duk haddasana ne wannan ma duk haddasana ne a wancan an ne wannan ma duk an ne to ya zaka yi to shi ne sai malamai sai su ce sai ka tsallaka mataki na hudu gashi sai malam ya ce summa tawakkuf sannan kuma sai dakatawa yanzu sai ka dakatawa hadisan gaba daya to me yake nufi da wannan dakatawar shine sai ka samu hadisan ido gaba daya ba za ka yi fatawa da wancan ba wancan ma ba za ka yi fatawa da shi ba haka za ka ce maka Allah gafarta malam idan ina da alwala na taba azzakari na ya zan yi yanzu sai ka bada fatawar da kake gani a zuciyarka ta fi dacewa amma kar da ka rufe baki ka kawo ɗaya hadisin can saboda ka kawo sai a ce to wancan fa ai ka rasa yadda za ka yi da shi tunda baka iya bada ansa game da wancan ba to ba za ka yi fatawa game da wannan ba sai dai ka bada ijtihadin ka yanzu to wannan tawakkuf da ake cewa za ka yi fa ba wai tawakkuf ne kuma kawai shikenan ka ci gaba da harkokinka gaba ɗaya ka manta da wannan hadisin ba a'a kana nan kana ƙara matsa bincike akai duk inda ka ga wani malami sai ka gabatar mai da tambayar duk inda aka ce ga wani bakon malamin hadisi ya zo da zaran ka samu kanka aikin hajji an ce ana lajina ta malamai zaka tafi da irin waɗannan hadisan ka kai kukan cewa hadisai kaza ne ka rasa yadda zaka yi da su ko zaka samu amsa yana daga cikin aiki da ma'anar tawakkuf din fa ba wai tawakkuf din yana nufin kai ka watsar da su shikenan ka ce kai Allah ya san nayi hayyai ba kai komai ba a ɗakin ka kai duka gama wannan dabdala baka shiga duniyar ilimi ba jama'a kun fahimta to in kai wannan tawakkuf ba ka ba fatawa da ɗayan hadisan sai dai kai ta fatawa da ijtihadin ka ko da fa ɗaya daga cikin su ya karkata a zuciyarka amma ba za ka iya kawo shi a matsayin hujja ba nan da ka kawo shi sai a ce to wancan kuma fa kaga an sake koma da kai baya to wannan shi yake kira at-tawakkuf jama'a kun ji bayani dangane da al-hadithul maqbul kun ji yadda ake da shi idan babu wani hadisi da ke karo da shi irin shi wannan iri maqbul to sai kai aiki da shi idan ko irin shi maqbul na karo da shi to ka ji matakai guda hudu jama'a ku fahimci darasin nan sai malam yace summa al-mardud to sannan sai kuma al-hadith al-mardud imma an yakuna li saqtin aw ta'anin shi kuma ko dai ya kasance an maida shi mardud ne an yi karban shi an ture shi daga radda ko rudda hadisi can an ce maqbul wanda aka karba ko to nan kuma an ce mardud wanda aka ture aka ikar me yasa ake kin karbe malam zai kasanta mana jamila amma barki dalilan guda biyu ne zan littafi nan kusa da mu kitabu 20 nisa na al-imam an-nasa'i bari mu dauko wani isnadi imam an-nasa'i yace أخبرنا محمد بن بشار قال حدثت قال أنبأنا يحيى وعبد الرحمن وبهز ابن أسد قالوا حدثنا حماد ابن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة الجهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاء حديث النبي يقول وند يسادي دم تتنا حيلا كو يسادي دم تتدب رتا كو يجي ورن تندوبا يا كافر كي وابن دعك سوكو عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ابن دعك سوكو قال الإمام النسائي
shine rawun wannan hadisi ya karbo wannan hadisi daga malamin shi mai suna Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar shi kuma ya karbo daga nashi malamin Yahaya daga nashi malamin Abdurrahman da Ba'ad su kuma suka ce daga Hammad dan Salama Hammad ibn Salama shi kuwa Hammad ya ce daga ainihin wato Hakim shi kuwa ya ce daga Abi Tamima shi kuma daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam.
Ina son ne mu dan dauki misali. Nasa'i ya ce haddathana Muhammad ibn Bashar kuma ya ce anba'ana Yahya ya ce haddathana Abdurrahman shi kuma daga Hammad dan Salama, Hammad daga Hakim daga Abi Tamima daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shi ake kira isnadi. To yanzu menene zai sa a yi mana wannan irin hidima tiryan wane daga wane a kawo mana har zuwa kan Annabi? Ana faɗe sai mu ce ba mu yarda ba, sai inda ilimi. Da haka za a ga jahilai da masu ruwan jahilai cikin malamai sai su ce a ce Annabi ya ce in ce ban yarda ba, sai a ce a'a, wannan abin in ma jahilci na damun ka ko son zuciya. Ai, ba ana cewa an tabbatar Annabi ya faɗi ba. Yanzu misali, in aka ce Allah ya ce ala la'anatullahi alal kadhibina, ya ce wannan aya ce, sai wani ya ce eh, sai ka ce a ba aya ba ce. Ayar Allah ka ƙareta, ka ce wannan da ya ƙarya ce, sai a ce la ilaha illallah, ya gama salatin shi ya sako ya bude mana ina take. Babu ala la'anatullahi alal kadhibina duk Qur'ani. Dan haka hadhihi ayatun mawdu'a mukhtalaqa, aya ce ta ƙarya. Amma in aya ta tabbata Allah ya faɗi, dan me zaka ƙaryata? To nan abin da ake cewa waɗannan mutane suka ruwaito, to ɗayan dalili biyu ne yake sa a ƙi karfe, in ma saqat. Abin da ake nufi da saqat shi ne a gano tsakanin mutanen nan akwai wani wanda ba a ambace shi ba. Misali, Nasa'i da yake haddathana Muhammad ibn Bashar an Yahya, sai aka gano cewa lallai Nasa'i ya karba wurin Muhammad ibn Bashar amma bai karba wurin Yahya ba. Don me? Domin ya rasu shi Yahya din shekarar hijira na da 190. Shi kuma wannan mutumin an fahimta, wannan ya rasu shekara na da 190, yayin da wannan kuma an haifi shekara ta 200. Kun ga sai da wannan ya shekara 10 a ƙasa, sannan aka haifi wannan. Kaga daga nan za a gane tabbas ba daga gare shi bane. To shine sai ka ce an samu saqat, akwai wanda ya fadi a tsakanin su. Wannan hikima ce na ta malamai, don ka a ce wannan din ƙarya yake, sai a ce akwai dai wani a tsakani. Kamar yanzu a zo a samu dattijo ɗan shekara 80 ya tara yara ɗan shekara 60, ya ce Usmanu ɗan Hodiyo ya ce mani, to da yake yara ne ‘yan matsi-matsi su ma, shekararsa 20 shi kuma 80, sun gan shi racca, ne su ɗauka ya yi zamani da Usmanu ɗan Hodiyo. Sai a ce shekara 80, 91 kenan aka haife shi wannan tsohon. Ma 1930 ba kenan? To Usman ɗan Fodiyo yaushe ya rasu? Ya rasu a cikin ƙarni na 19 ne, 18 su ya rasu. Ima 1816 ko 1819 misali. To yanzu tsakanin wannan tsohon da ɗan Fodiyo shekara nawa? Ɗari da wani abu. Za ka wannan tsohon sai a ce ƙarya yake. To amma aka so a ɗan sakaya, sai a ce tsakanin tsohon nan da ɗan Hodiyo akwai wasu mutane. To shi ne saqat. To kaga mutanen nan zai iya zama ɗaya, zai iya zama biyu, zai iya zama uku. Ka ji dalili na farko da hadisi yake zama mardud, shi ne
da saboda saqab dalili na biyu fa shine fa'an sukar ne riwaya wannan mutum Muhammadu ibn Bashar ya tabbata ya karba daga Yahya daga Abdurrahman daga Ahmad daga Hakim daga Abi Tamima daga Abu Huraira daga Annabi dan haka yanzu ba saqab shi sun hadu sai aka gano cewa shi Abdurrahman din nan sai aka gano cewa kazzab ne yawan ƙaryar tsiyali wannan ƙarya suka ce ko ba suka ba suka ce to kun ji dalilai guda nawa ne ke sa a ki karban hadisi sai ka ce hadha mardudun li saqatin wa hadha mardudun li fa'al to kowanne ɗaya daga ciki akwai dogon karatu a ciki shine yace summal mardud sannan sai hadisin da ake ture shi a ki karban shi imma an yakuna li saqatin ko dai ya zama saboda an samu faduwar wani mai riwaya aw ta'anin ko kuma an samu sukar mutuncin wani mai riwaya fasaqtu to zai fara sharhin daya shine mai saqab sai ya ce imma an yakuna min mabadi sanadi ko dai zama daga farkon isnadi ne min musannifin daga malamin da ya rubuta littafi shine kai nasa'i da kazo kace daga Muhammad dan Bashar sai ya gano Muhammad dan Bashar din ya rasu a shekara ta 200 kai kuma ba a haife ka ba sai shekara ta 220 sai a ce tsakanin shi ne littafin da wanda yake danganta magana sai a ce akwai me akwai saqat dan haka saqat ko dai ya zama tun daga farko an samu shine min mabadi'is sanadi daga farkon sanadi din min musannifin tun daga mai littafin aw min akhirihi ko kuma daga ƙarshen sanadin ba'da tabi'i bayan tabi'i yanzu ku dubi wane ne tabi'in wannan hadisin shine Abu Tamima don waye sahabin hadisin Abu Huraira to waye almajirin shi Abu Tamima to sai a samu saqati din ya faru bayan tabi'i to aka ce bayan tabi'i magana ce mai fadi domin bayan tabi'i kun ga wannan hakim tabi'i ne wannan ma Abu Tamima tabi'i ne da haka so da dama tabi'i ba lallai ya zama wanda ya karbo daga sahabin ba kadai bayan tabi'i ya zama a samu akwai wani tabi'i ko kuma bayan tabi'i ya zama sahabi ne bayan biyun na iya faruwa don haka ya zama matsala ko dai ya zama akwai riwayar tabi'i sannan daga sahabi to yanzu aka ce bayan tabi'i idan ka dauka tabi'in farko shine wannan na farko to bayan shi an samu mutum nawa sun zube sai a ce an ji daga wannan tabi'in kawai sai aka ji Annabi ya ce kun ka ce to ai tunda tabi'i ne to ai sahabi ne ga mai sai a ce a kaga nan aka san haka ne kaga malamai biyu ne ma tsakanin shi cikin tabi'ai sannan a je kan sahabi da wannan ne in tabi'i zo ya faɗi magana ba a za a karbe ta ba saboda tabi'ai sukan ruwaito daga ƴan uwansu tabi'ai sannan daga sahabi shine yake cewa aw min akhirihi ba'da tabi'i ko kuma ta ƙarshen shi wannan ainihin wato isnadi bayan tabi'i aw ghairu zalika ko kuma wani wurin daban wanda ba wannan ba to wanne ne wani wurin daban tsakiya tunda ya kawo farko da ƙarshe to da tsakiya ke dan haka ku kiyaye kowa ya dago kan shi jama'a idan aka samu faduwa ta farkon isnadi sunan shi daban kuma ka samu ta ƙarshe sunan shi daban kuma ka samu ta tsakiya mutum daya sunan shi daban kuma ka samu ta tsakiya mutum biyu a jere ko sama da biyu sunan shi daban wannan ilimin an rubuta shi fiye da shekara 100 da ta wuce fiye da shekara 1000 amma duk da haka wai har yau ana kallon yan arabiya gidadawa ne me yasa saboda rena addini ko kuma saboda su kansu yan arabiyan sun yadda a kalle su gidadawa an yaki tunaninsu sun karbi gidadancin duk wannan karatun na bature ba a samu a cikin tarihin rayuwar bature ba har yau
Bature bai da irin wannan hanyar ta keke da keke wajen gano bayanai da tace mutane. Bature bai da ita har yau, dan haka zai bada labari yau gobe ya dawo yace yayi nadama, ya gano kuskure ne saboda bashi da irin waɗannan hanyoyin na tattara bayanai. Kuma za ka samu mafi yawancin mutane ba su da su, don ko a cikin rayuwarku ta mutane gama gari ka fara dabbaka wannan sai a ce kana kura mutane. Mutum yazo ya faɗi magana, da ya faɗi magana ka ce kai ina ka jita, ce a can na tsaya ni ma na jita, inda ba ta tabbata ba ba za a faɗa ba, sai ka ce a can din waye gaya maka, a za ka kure ni ne, ce a to ban yarda ba, sai a ce ka fara raina mutane. To kenan me mutane suke so? Kawai ya je ya zauna bakin mai sai da biredi da mai yanka lemo ya ji labari, kawai ya zo ya faɗi kuma a yadda. Da haka mafi yawancin labarai suke yaduwa. Duk wanda ya zo baka labari zaunar da shi ka ce mishi ina ka ji, zai ce yanzu ma tsaya wurin yan a caɓancen yanzu na ji suna magana, ce a cikin su waye ya ga a to za ka kure ni ne ba sai ka je ka ji ba, ni dai na ji kam, kuma in bai faru ba za a faɗa ni. Amma malamin hadisi gaba ɗaya sai kalle su mutanen banza sai a ce ya raina kowa. Da haka ne ya zama kaɗan ne a wurin malaman hadisi suke da labarai, domin labaran da zai zama suna da su sai waɗanda suka tace. Duk labarin da ka kawo in ba za ka iya tabbatar da gaskiyar kanka ba sai malamin hadisi ya watsar maka da labarin, kuma ya ɗauke ka mutumin banza, gobe in ka zo ka faɗi labari ma ba zai waiwaye ka ba, saboda jiya ka zo ka faɗi ka kasa kare kanka. Wani malamin hadisi mala Abdulrahman ɗan Mahadi ya ga mutane zazzaune a masallaci, sai yake cewa ɗaliban shi suna gefe guda suna darasi, sun ci ha'ula ibaqar, ci waɗancan jama'a da kuka gani fa shanu ne, ci shanu ne, ci shanaye ne waɗannan shanu ne. Ya ce ya za ka ce, ya ce to ku saurara ku sa ido, sai ya taso daga gaban ɗaliban sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duk sai suka natsu. Man balaga lisanahu arnabata anfihi dakhala aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, amma ku je da ya fara da isnadin, yace ruwina min ghairi wajhi, ruwina min ghairi wajhi, an ruwaito mana ta hanyoyi ba daya ba da yawa. Manzon Allah ya ce wanda duk harshen shi ya taba karan hancin shi dakhala aljanna. Duk ne kawai haka, sai yace alam ukhbirukum annahum baqar, ban gaya muku cewa shanu bane, ba shanu suke yin haka ba? Ko kun fahimta da ba? Ku duba ruwina min ghairi wajhi, yanzu ka zo masallacin juma'a ahli sunna ne za ka samu, in ka ce ingantattun hadisai a manya-manyan littattafai, manzo Allah ce sai ga kowa na su. Ina akwai ɗalibi kwaya ɗaya sai ce algafata malam, faɗi sunan littafi kwaya ɗaya cikin manya-manya, ce manya-manya, ce a kwaya ɗaya muke so kwaya ɗaya, sai a yi kanka a ce za ka kure shi ne? Ko kun fahimta jama'a? To daga nan za ka gane manhajin muhaddisi ne ya sha bamban da manhaji na ƴan mahabba wa dabba. Allah ya kiyaye. Yawwa, kun ji Abdulrahman ibn Mahadi shi ya nuna wa ɗaliban shi haka. Da haka in ka ɗauki wannan ma'aunin za gane da haka ne mutane fa suke ta yawo da labarai a garuruka. Wannan ba labarin ba ma na addini ba, labarin rayuwa. Kawai sai wani ya ce an ce kaza, an ce kaza, ya aka yi aka ce, waye ya ce, yaushe aka ce, ya ingancin yaya nagartar, ina gaske wanda ya faɗi, ba a binciken wannan. Ko kun fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Summal mardudu imma an yakuna li saqatin aw ta'anin. Sannan sai shi hadisin da yake mardudi ne, ko dai ya zama an radde shi ne, wato an ture shi ne saboda saqat, saboda faduwar wani da ke cikin isnadin, aw ta'alin, ko kuma saboda sukar mai riwayar. Sai ya ce fa saqatu imma an yakuna min mabadi as-sanad min musannifin. Shi saqat din ko dai ya zama ya faru ne daga farkon sanadin hadisin, tun daga kan mai littafin ya zama shi kanshi mai littafin bai faɗi sunan malamin shi ba, ko fiye da haka, kamar Bukhari kawai ya zo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, aw min akhirihi ba'da at-tabi'i, ko kuma bayan wato a ƙarshen isnadin bayan tabi'i aw ghairu zalika ko kuma wani wurin daban sai ya ce fal awwalu na farko wanne ne na farko min mabadi'is sanadi in an samu saqati min mabadi'is sanadi al mu'allaq shi ake kira al mu'allaq wasani na biyu fa min akhirihi ba'da tabi'i shine al mursal dan haka kaji duk wata magana da kaji tabi'i ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama to sai kace wannan mursali ne dan haka aka ce maka menene mursali sai kace mursali shine abinda tabi'i ya ce annabi ya ce menene mu'allaq kakka ce ratayayye mu'allaq sai kace hadisin da aka shafe farkon malamin mai riwayar malamin mai riwayar wane ne ya ruwaito mana wannan hadisin Abu Dauda to Abu Dauda da yazo sai aka ji ya fara share malamin shi ya koma malamin malamin shi ko can na sama shine mu'allaq dan haka ba rafiye ba dan haka irin yadda zaku ji Abu Dauda Maram Ibn Hajar yana cewa annaqahu al-Bukhari karka ce Bukhari ya rataye shi annaqahu al-Bukhari ai Bukhari ya kawo shi bai ambaci malaman shi ba shi Bukhari kawai ya ce annabi ya ce ko Abu Huraira ya ce ko Maliku ya ce wane ya ce annabi ya ce sai ya ce annaqahu al-Bukhari to sai yake cewa wasalis na uku shine wanne aw ghairu zalika ko sai yace in kana bislaini idan mutane guda biyu ne aka share fasaida ko sama da biyu shine fasaida ko sama da biyu above ma'at tawali ajere kun ji jama'a ajere fahuwa al-mu'dal shi yake kira al-mu'dal jama'a kun gane in kana bisnaini idan mutane biyu ne fasaidan ko sama da biyu amma fa shar'i ma'at tawali ajere fahuwa al-mu'dal to shi yake kira mu'dal kaman nan ku duba bari mu sake rubuta wani isnadi kamar yanzu a ce jama'a wannan Bukhari ne Bukhari da yazo sai ya ce haddathana Adam Adam shi ko yace ya karbo daga Malik Malik shi ko yace ya karbo daga Nafi Nafi'u daga Ibn Umar bari mu tsara Malik daga Az-Zuhri Az-Zuhri daga Nafi' Nafi' daga Ibn Umar Ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu kun ga idan mun tabbatar da cewa Bukhari bai yi karatu wurin Malik ba idan Bukhari kai tsaye yazo yace an Maliki daga Malik sai ya ci gaba da ta isnadin tab bai rage komai ba ya zama al-mu'allaq ya zama al-mu'allaq kun gane idan kuwa Bukhari ya ambaci malamin shi amma da yazo sai bai ambaci malami daya ba anan to ya zama al-munqati wanda shine kadai ba mu dan taba darasi akan shi ba yanzu mu taba al-munqati idan kuwa malamai biyu ne aka gano da Bukhari yace haddathana Adam Adam kuma kawai sai aka ji yace annafi to yanzu kun ga an share mutum biyu amma ayaya ajere to sai yace fasaidan ko sama da biyu Bukhari yace haddathana Adam Adam yace an ibn Umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallama sunan wannan mu'ban daga abala abala shine akuyar da ta karkace karkace wanda har ana iya gani a jikinta a ce da'ul udal cuta ne wahalan magani shine kaga kenan yanzu inda guda ɗaya ne babu an kira shi munkafa shine sai ka kira shi gidi to wani lokacin gidi bai cika bayyana ya muna na baki gaba ɗaya ba amma in ya kai wawu lofa haƙori uku ya zube ko biyar
in ka hangi mutun daga nesa sai ka ce fatalwa ce ko damusa to shine ya zama mu'bal shine biyu ko sama da biyu duk inda hakori biyu ya zube ko sama da biyu ba yadda zaka je kai dariya ba gane akwai matsala ba amma dan hakori daya ya ma inda nesa ne ba za a gano ba jama'a kun fahimci wannan idan kun gane wannan abin da malama yake cewa idan biyu ne a jere zuwa sama da biyu to mu'bal sai ya ce wa illa idan kuwa ba a jere suke ba fa fal munqati to sai a kira shi munqati wannan son ku natsu da kyau ku ga yanzu kun ga nan dinnan jama'a kun ga idan yanzu bukhari yazo ya faɗi malamin shi amma malamin bukhari sai bai faɗi nashi malamin ba ya zama munqati to to aka sake samun nan ma zuhuri ya faɗi bai faɗi nashi malamin ba kaga an samu mutum ɗaya ya faɗi nan nan ma ɗaya ya faɗi guda nawa amma ba a jera ba ko wa har wani munqati ne to ana iya samun munqati'un mursalun shine a zo a samu nan ba a ambaci wannan malamin ba an ambaci wannan shine nan ba a ambaci maliku ba Bukhari ya ce haddasana Adam Adam ya ce ani zuhri daga zuhri sai a ji ya tsallake ɗaya sai a ce munqati zuhri ya ce an nafi daga nafi'u nafi'u ya ce annin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce haza hadithun munqati'un mursalun munqati'un mursalun wannan hadisi yana da cuta guda biyu cutar farko munqati ta biyu kuma mursal ne jama'a kun fahimci wannan da kyau to na'am
idan shi mu'min ya ce da shi kuma ko a wato ko a tsakiya ko a
tsakiya a dole ne sai a tsakiya domin in a farko ne aka share daga na farko malamin mai littafi ko guda nawa aka share a jere ya zama mu'allaq dan haka sharadin mu'dal ya zama a tsakiya in ya koma a ƙarshe ne in dai ya shafi tabi'i in dai bayan tabi'i ne nan kuma mursal ne dan haka sharadin mu'dal a tsakiya dan haka a tsakiya matsaloli biyu ke faruwa ko dai matsalar a share mutum daya sai zama munqati ko a share mutum biyu ko uku a jere sai zama mu'dal na fata an gane kuma mai yake cewa summa qad yakunu wadihan sannan kuma wannan irin matsalar me kenan saqat din summa qad yakunu saqatu wannan saqat din yana iya zama wadihan qarara aw khafiyan ko kuma asakaye ko zama qarara kamar me mutumin da yanzu shekara 50 a duniya yazo yace dan hodiyo ya ce mu yanzu wannan ai qarara ne ko kun fahimta amma yanzu dan shekara 50 ko 40 ko 30 sai yazo yace Abubakar gumi ya fada mishi yanzu kaga wannan gairuwa ba in ma bai fada mishin ba ba za ka iya ƙaryata abin qarara ba dan haka yace summa qad yakunu wadihan aw khafiyan sannan wannan irin saqati yakan iya kasancewa a sarari ko a sakaye fal awwal na farko yudraku bi adami talaqi ana iya riskashi bi adami talaqi ta rashin saduwa ana gano cewa ba su sadu ba yanzu Abubakar gumi shekara shi 18 da rasuwa to dan shekara 11 yazo yace Abubakar gumi ya fada mun sai ce saqati ya faru sai ka ce wannan sai ce wabe sai ce wannan shekara shi 11 wannan shekara shi 18 ma da mutuwa jama'a kun fahimta
na'am
sai yace wa min samma to daga nan ne fa daga nan ne ihtija ila tarikh ake bukatuwa zuwa ga tarihi dan haka malaman hadisi suna mu'amala da tarihi fiye da yadda duk kuke tunani jama'a kuma tarihi a wurin malaman hadisi gashi kamar haka waye kai dan wa jikan wa baban wa mutumin wannan gari halinka malamanka ɗalibanka
idan aka iya amsa waɗannan tambayoyi guda 8 zuwa guda 10 to an san ka, in aka kasa shikenan sai a ce an jahilce ka da gargwado yadda aka kasa. A ƙarƙashin wannan lallai ne ana buƙatuwa zuwa ga tarihi, kai kokari ka gane waye Imam Malik, dan wa, jikan wa, baban wa, almajirin wa, malamin suwa, halin shi menene, yaushe rasu, ina da ina ya shiga, ina da ina ne bai shiga ba, suwaye da suwaye in sun yi riwaya a wurin shi ba a karbe, wannan yana daga cikin tarihi, kai kokari ka sani. Wa min samma ihtija ila tarikh, yace daga nan ne ake buƙatuwa zuwa ga tarihi. Wasani nabiyu al-mudallas, shine al-mudallas wanne kenan wanda aka ce au khafiyan dinnan al-mudallas. Me yasa ake cewa al-mudallas al-mudallas, wato hadisin da aka yi magudi, shine baka hadu da mutum ba amma kuma rashin haduwar bata tabbata ba. Misali kamar wancan dan shekara 40 in yanzu ya ce Abubakar Gumi ya ce a sarari yake ba za a iya gano cewa bai ce ba, ko kun gane jama'a daga ya ce dan shekara 11 da ya ce Abubakar Gumi ya faɗa mishi kai tsaye za a iya cewa ƙarya ne, ba haka bane. Saboda me? Saboda adamit talaqi, an san ba su hadu ba. Amma dan shekara 50 yanzu ya ce Abubakar Gumi ya ce mishi, a halin da ya ce mishi ba, wannan menene? Khafi ne ko a sakaye ne, to shi ake kira tadlisanci. Don haka su masu yin tadlisancin ba sa yin ƙarya, amma bari ku ji yadda suke. Sai ya ce wa yaridu bi sighatin tahtamilu al-luqiyya, sai shi wannan hadisi ya zo da wata siga wadda take iya ɗaukar an haɗu, wadda a zahiri za ta iya ɗauka kamar an haɗu, ka an. Sai ya ce an Abi Bakar Gumi au kala, ko ya ce Abubakar Gumi ya ce, in ya ce Abubakar Gumi ya ce ƙarya ne, amma ku duba ya ce mu nan ne ƙarya za ta zo, in bai ce mun ba, amma daga Abubakar Gumi ya ce kaza ko Gumi ya ce kaza, jama'a kuna fahimta da kyau? Sai ya ce wa kaza al-mursalul khafi, haka nan hadisin da ya zama al-mursal ne al-khafi. Wanne ne mursalul khafi? Shine mala yace min mu'asirin, daga wanda yake mu'asiri ne, sun yi zamani daya amma lam yanqa, bai hadu da shi wannan da ya bada hadisin da gare shi ba, zamanin su daya. Misali da sahabi kaza da tabi'i kaza sun yi zamani daya, amma an tabbatar da cewa wannan sahabin har ya kare rayuwar shi a Madina ya kare ta, bai taɓa barin Madina ya je Kufa ba. Shi kuma wancan tabi'in har ya kare rayuwar shi bai taɓa barin Kufa ya je Madina ba, sai wannan tabi'i ya zo ya ce wancan sahabin ya ce. A zamani za a ga sun yi zamani daya, amma haduwa fa ba sa haduwa ba. To yanzu wannan sunan shi al-mursal al-khafi, amma shi al-mudallas, ina son ku kiyaye me bambancin mursalul khafi da mudallas. Mursalul khafi sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba, mudallas ba su yi zamani ɗaya ba, ko kuma sun yi zamani ɗaya afwan, sun haɗu amma bai gaya mai wannan maganar ba. Mursalul khafi sun yi zamani ɗaya ba su haɗu ba, mudallas sun yi zamani ɗaya sun haɗu amma bai gaya mai ba. Jama'a waye bai fahimta ba? Mudallas sun yi zamani ɗaya kuma sun haɗu, amma ita wannan maganar da ya zo ya ce wane ya faɗa, ba shi da kunnen shi ne ya ji daga wannan ba, duk da sun haɗu. Amma mursal al-khafi sun yi zamani afwan, sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba, wancan ku sun yi zamani ɗaya sun haɗu amma ba shi ya ji daga kunnen shi zuwa ga bakin wancan ba, shine bambancin su. Dan wannan wurin yana daga cikin wuraren da malamai ke tsaya suna warware matsala. To jama'a kun ji wannan bangare na farko ne daga cikin bangarorin hadisi wanda ake kin karbe, saboda
saboda sakar to yanzu kowa ya rufa littafi darasi ya zo karshe ina son ku fahimta ne a gudu za mu da haka ku duba jama'a ana kin karban hadisi ne saboda dayan dalili guda biyu ko dai sakar ko kuma ta'an sakar yana faruwa dayan abu biyar mu'allaq mursal sai mu'dal sai munqati sai kuma ha mudalla mu'allaq ku kiyaye fata mu'allaq sai mur san kaka ce mursil sai mu'dal shi ma kaka ce mu'dal sai munqati'u shi kuma kaka ce munqata sai ne sai mudallas kuma bayanin su dangane da wasulla mu'allaq sifa ce ta maf'uliyya haka wannan to abin da nake so ku gane anan mu'allaq shi ne wanda matsala ta faru a farko mursal wanda ta faru a ƙarshe bayan tabi mu'dal a tsakiya biyu ko sama da biyu a jere munqati a tsakiya guda daya mudallas wanda aka samu wani magudi a dayan waɗannan tsakankani kawai ta yi tsakanin mai littafin nema da malamin shi wannan hadisin daga wurin malamin shi ne amma ba shi ya ji ba in ya zo sai ya ce an adam sai ku ɗauka tunda adam malamin shi ne in ya zo sai ya ce daga abin nan misali yanzu jama'a akwai mutane da yawa sukan je garuruka sukan yi min tadlisanci irin haka anguwanmu ɗaya da mutum masallaci ɗaya muke sallah da komi da komi ya je sai ta bada labarai ya ta kawo wasu shawahi sai ya amince amma matsalar baya kusanta ta ba abin da ya hada shi da maganganun in ma ya kirkire su ne ko kuma ya ji su ne ta wurin wani ko kun fahimta jama'a irin wannan shi ake kira tadlisanci ka bada labari daga mutumin da ka san shi ya san ka amma shi labarin ba kai ka ji shi ba amma fa ya tabbata labarin dan in labarin bai tabbata ba yanzu kai ba mudallis bane ka zama kazzab ka zama makayyaci dan haka shi hadisin shi yake kira alhadisul mudallas shi wanda ke wannan dabi'ar shi ake kira almudallis da kasara ga lamun almudallis saboda haka dalilai biyar ke sa a ki karban hadisi waɗanda ke koma zuwa ga faduwa a isnadi to akwai kuma almardudu li sababi ta'anin sirrawi akwai hadisin da ake ture shi saboda an soki mai riwaya waɗannan soke-soke su kuma guda goma ne su ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala wanda za mu ji daga ciki akwai ƙarya akwai fasikanci akwai yawan kuskure akwai rudani akwai sabawa sauran yan aji akwai bid'a da sauran abubuwa to gobe za mu zo a fasha wannan darasi mai matukar muhimmanci insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci za mu saurara a nan a yanzu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah.